محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايان هكا ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayin godiya ga Allah da ya haɗa fuskokin mu a wannan cikin ɗakuna nasa na masallaci da ke nan cikin wada asantin dandali ko masallacin dandali mun haɗu tare da iyayenmu mata wanda suke jigogin shiri a cikin al'umma a wannan lokaci da muke fuskanta na Ramadan lokaci mai albarka wanda aka ce ana son mu tunatar da junanmu kasancewa bayan shigowa na ina shigowa sai da babban shehina yana kwankwada mana karatu muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah kuma ya shirya zuriya ya musu albarka abinda aka ce zamu an tattauna ko ba da haske a kai al-isti'dad ila ramadan fa al-isti'dad li ramadan ma'ana shiri da tattali na abin da muke fuskanta na watan da yake bi wuce yana kasa da sati biyu yanzu haka muna fuskantar shi ko shakka babu wannan mawdu'i ne mai matukar muhimmanci musamman a irin wannan lokaci din daidai wanda zai zama to yake kamata ya zama to mu gane idan har ana son a ce wani shiri za mu mashi to ya kamata mu fahimci cewa akwai wata ni'ima da Allah ya yi mana tsakanin ni da kai da ke da muke yanzu a cikin wannan waje din ba dun komai ba saboda akwai an su bayi na Allah waɗanda bai yiwa ma sun fi mu alkhairi shekaran da ya wuce muna tare da su amma daidai yanzu irin wannan lokacin me yanke wan jin dadi ta yanke tsakanin mu da su aka ta lullube su suna nan suna wani rayuwa daban ba irin tamu ba wasu su sun yi buri sun so a ce ina ma a ce sun riski wannan lokaci da muke kokarin kallon ta din muna fata wanda su ga mu jin gaskiya Allah ya gafarta musu amin inna mu ya zo Allah ta mutuka da kyau da imani gashi muna gab da Ramadan kwanaki ne ɗan ƙanƙani suke saura ƙasa da sati biyu amma kuma duk da haka ne sai mai rauni yanzu nan da sati biyu nan sai kaga Allah kaɗai ya san waɗanda za a iya sake samu kuma a ce an reraye an tafi rayuwarsu ta canza ba irin rayuwar da kuke a wannan lokacin za su yi shi ba to lallai abin da yake ya kamata mu fahimta wani abu mai matuƙar muhimmanci da za mu yi tattali da tanaji mu gane cewa lallai Allah ya sanya rayuwa ya sanya mutuwa ne domin ya jarraba mu ya gawa zai yi aiki mai kyau تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله يهل التبوتوة يكم أهل التمين رأيوة وأنفي أنسنا لك أشن كتا سموت موكم أغاك منا باين كتا منا رأيوة أخذ يكم أعطى بني يكم أنا أبنك دي ليبلوكم دومين يجرباكم ya ga waye a cikin ku zai yi aiki aiki mai kyau ya Allah ka sa jinkin rayuwar nan da kai mana ya zamanto zai zamanto za mu yi aiki mai kyau wanda za mu hauci da mun tsira shi yasa asari na Umar dan Abdul Aziz Allah shi kara masa yadda yake cewa ku bayin Allah ku sani cewa Allah bai halice ku dan wasa ba sannan kuma bai halice ku haka nan ya ije ku ba ku da wani abu da za ku yi ba akwai wata matattara akwai wata bakin boda da Allah yana nan yana shirin zai haɗa bayansa a wannan wajen domin ya hukunci ya hisabi haka ne ko ba haka ba kuma ɗan Abdul Aziz Allah shi mashi rahama yake cewa duk wanda ya zama to lokacin da Allah ya haɗa bayi domin ya mutu wannan hisabi to fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillahi allati wusi'at kulli shay in dai har aka kai wannan lokacin ba kai aikin da zai zama to zaka samu tsira ba to wannan ya tade yayi hasara Allah ka kubutar da mu da tadewa da hasara rahaman Allah da Allah ya ce rahaman sa ta yi komi da komi a ce kuma mun wayi gari an kai wannan lokacin mutum bai maka shi tanaji don wannan lokaci ba akwai ban tsoro akwai razani a cikin wannan al'amari din ina fatan mun gane Allah kar ka haranta mana aljanna da ka tsara za mu bayinka abinda muka ji mu magana al-istidad na ramadan a gurguje kafin mu je zuwa al-istidad na ramadan za mu dan fadi wa'ansu ɗan falaloli falala wanda take tattare da ramadan da muka gane me za ka yi shiri me za ka yi mutanaji kar ka ce za ka yi tanaji za ka yi shiri baka san me za ka yi mutanaji din ba a idan ka gane roman da ke wajen falalan da ke wajen din dadin da yake wajen to zaka ce kai ashe in Allah ya jinkirta min na kai wannan lokacin to me ya kamata yi to sai kaga za ka yi mene istidadi kila mun gane magana na biyu kuma za mu faɗi dan asari da ya zama to manzon Allah yake bishara da sahabbansa lokacin da ramadana take gabatowa yake zaburar da su yake kwaɗaitar da su su sake zage zamɗe su yi da gaske wajen ribatar wannan lokaci din sai abu na uku sai ya zamanto kuma mu ɗin kaifa nastaqbilu ramadan ya za mu fuskanci wata ramadan din me ya kamata mu tanaji me ya kamata mu ije sai abu na ƙarke tausiyat da zai zamanto za a bada sai kuma khatima a ƙarshe na farko kamar yadda muka ce abin da ya kunshi falala na watan ramadan ko shakka babu watan ramadan wata ne wanda Allah ya tayyanaje shi ya tattale shi a cikin watanni 12 ya sanya shi kuma mafificin falala ko kuma ce wata wanda yake da falala a cikin watannin nan guda 12 wanda Allah ya zaɓi wa ansu manya-manyan ibadu ya sanya a cikinsu domin ya zama to ya yi aikin gafara da rahama da jin ƙi ga bayinsa daga cikin abin da ya tattara mu da watan ramadan falala wanda muke fuskanta yanzu wata ne da Allah ya saukar da alqur'ani mai girma a cikin sa ma'ana zancen ubangiji Allah sai ya zaɓi wannan wata na ramadan ka cokan a cikin watan ramadan Allah ya saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud dunya ko sai daga baitul izza zuwa sama'ud dunya Allah ya saukar da alqur'ani mai girma a cikin sa inda Allah ya ce shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum ma'ana Allah ya ce watan ramadan shine wanda Allah ya saukar da alqur'ani mai girma a cikin sa ma'ana saukan da aka yi saka cokal zuwa saman duniya bayan nan kuma aka saukar da shi lokaci bayan lokaci Allah kuma ya take nuna mana saukar wannan da aka yi ma alqur'ani yake banta ne a wata dare mai albarka wata dare mai alkhairin gaske wanda yake ƙara tabbatar da alkhairi da albarka na watan ramadan yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatil qadr lailatul qadri khairun min alf shahr yace daren lailatul qadri dare ne wanda yake mai alkhairi mai albarka ya fi watanni dubu wanda ba lailatul qadri a cikin sa ma'ana wannan kwanaki ne muke fuskanta na watan ramadan akwai wata dare guda daya a cikin ta ya fi watanni dubu fadan kwatin kace shekara 83 ko da hudu Allah ya datar da kai a wannan daren kai ibada Allah ya karba maka to sai kai rayuwa shi malin shekara 84 Allah ya karbi ibadan naka shine zai daidai da wannan daren guda daya dan Allah wanda ya riski wannan lokacin bai maka shiri ba za ka ce yayin hasara ya tabe ko ba za ka ce ba amma idan ka san irin wannan garabatin da yake fuskantar ka idan Allah ya jinkirta maka rayuwa to za ka ƙara tanadi da numfari da gaskiya ma'ana dai wata yadda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa sannan kuma ya sanya lailatul qadri ta zamanto a cikin wannan wata mai albarka abu na falala na gaba wanda yake tattare da wannan wata da muke fuskanta wata ne da Allah yake gafarta ma bayinsa zunuban da suka yi duk abin da bawa ya yi idan ya zama toye riski wannan wata da imani da kyautata aiki da yi da gaske to sai ya zama to tuba-tubansa kura-kuransa saga'ira da ya yi na wancan ramadan zuwa wannan ramadan sai Allah sai ya zama to ya kankare mishi ya yafe masa hadisin Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda yace manzo Allah ce as-salawatul khams wal juma'atu ila al-juma'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir dan Allah ya buga mana misali yace kaga sallolin nan guda biyar da muke yi da yini kai wannan zuwa wannan kai wannan zuwa wannan da juma'a zuwa juma'a juma'a ta wuce wannan gashi mun wata yanzu mun wani yau kwana daya jiya to zuwa wata juma'a din kuma sai ce wa ramadan irama ila ramadan haka nan kuma daga shekara daga watan ramadan zuwa watan ramadan ta zuwa zikiyata mun zalla ce mukaffiratun lima bainahunna wa inna suna kankara tubatubai kurakurai sagairan da bawaye yi matukan mutun ya ne tantu manyan manyan laifuka ashe rikan watan ramadan nan da muke fuskanta yanzu duskan mu muna fatan Allah ya sa duka wa ansu laifuka da muke mu ubangiji na kanana da kurakurai ya zamanto sai watan nan ta shige ya zamanto Allah ya kankare mana shi ya zamanto duk babu wa'innan ababi haka ne ko ba haka ba to idan ya zamanto muna fuskantan wannan yanzu a gaban mu ya kamata mu tunanin mishi shiri ko bai kamata ba ina tambayar mu ya kamata ko bai kamata ba ya kamata wannan hadisi na Imam Muslim kenan da ya ruwaito shi watane kuma da Allah yake saukar da rahama ga bayinsa yake kyantawa daga wuta zuwa aljanna watan ramadanin nan shine lokacin da Allah idan ya karba aikin bawa zai ce wa mala'iku ku shaida wannan bawan nawa idan da na kaddara wa ubangiji cewa zai shiga wuta ne sai Allah ce to na karba aikin nashi ku shaida yanzu na kyanta shi daga shiga wuta har abada ba shiga wuta yanzu aljanna zai shiga yanzu to wanda yake fuskantar wannan lokaci ya kamata kai mishi shiri ko bai kamata ba ya kamata wata ne wanda shedanu da suke yada banna a bayan kasa sai Allah ya sanya mala'iku su daddaure su su musu kukumi su musu sarka a daure su hannaye da kafafuwa da wuya domin ya zama to a karanta banna a bayan kasa kar ya zama to suna batar da bayi ana saba ma ubangiji sannan kuma inda ake san aje target din duk idan an gama ina ake san aje ina ake san aje ina ake neman kar a fada wuta to kuma a wannan watan sai Allah sai ya sa mala'iku su bude kofofin gidan aljanna gaba daya a bude su kofofin gidan wuta Allah ya sa duka ya zamanto duk a kulle su ma'ana yanzu ana san ina wanda ya shirya da gaske zo ga kofa abu da zo ka shiga dan Allah ya kamata a shiri ko bai kamata ba ina wanda yake tsoron azaban Allah yake tsoron Allah ya kona shi kar ya mashi azaba sai ya tsaru sai ya kame ba zai kai zuwa ga abin da zai ya saba mu ubangiji ba hadisi Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda mun ji kun ce amin ba wanda Imam Muslim ya rawaito Bukhari da Muslim da wannan lafazin Imam Muslim manzo Allah ya ce idza ja'a ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa suffilat ash-shayatin manzo Allah ya ce idza ja'a ramadan idan watan ramadan ya gabato idan watan ramadan ya zo futihat abwabul janna duka kofofin gidan aljanna za a bubbuje su wa ghuliqat abwabun nar kofofin gidan wuta kuma a kulle su gaba daya a ce yanzu ba lokacin da ake san bawaye abinda za a halakar da shi bane a gona shi وصفلت الشياطين شيطان مرادت الجن اتدوري su ay musu hukumi me yasa Allah zai wannan domin ya kwadaitar da bayansa masu shirin aikin alkhairi su yawaita da'a a wannan lokacin na yawan sallah na yin azumi na sadaka na yawan zikiri karatun alqur'ani taimakon gajiyayyu taimakon marayu duka ya zamanto a wannan lokacin kana yin aikin Allah zai zamanto a karba maka a ce ga aladan abin da kake so an baka an bubbuɗe kofofin gidan aljanna a kwaita a sanya shauki ga masu shiga aljanna ga lokacin aikin yayi ku zo ku yi wa ghuliqat abwabun nar kofofin gidan wuta kuma ya zamanto a kukkulle su gaba daya saboda karancin samun sabon ubangiji a lokacin kowa zuciyar ta kuma wajen Allah ana sa a matsala Allah da ai mashi biyayya wace tunanin sawa ma Allah lokacin wace tunanin shan giya wace tunanin neman mata wace tunanin duwa duwa duk ka ce
zamanto illatul ma'as sai ga sabon ubangiji sun yi karanci a wannan lokacin farga amma sai da Allah a wannan lokacin su ba wai na kuma shi mutane da yake yi mu'mine mu da duk da mutum ku ji haɓɓar al'adu ba na su da jefa kansu su fa'in da mutum halaka ba su sa'a ma Allah domin sa wannan abin kuka ubangiji ba za su yi wannan ba sannan kuma shidanu su kukumi da a ɗaɗɗaure su hannayen su da ƙafafuwansu da wuyansu domin su wa'idan a ɗaure su sai zama su saɓan ubangiji ba zai yi wuce a lokacin ba a wasu ruwa da yanki cewa mararatul jin wanda suke da tsananin adawa da ƙiyayya ga ɗan sai zama to sai a musu kuɓe sai zama to ba za a rasa shari'an da suke kai komo ba har da zama to suke sanya fasadi da banna a bayan ƙasa sai zama to an musu katangan ƙarfe ba za su yi tasiri ga mu'mini ba Allah kar ka sanya su tasiri gare mu a ruwayan Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Abu Huraira yake cewa idza kana awwal laylatin min shahr ramadan idan ya kasance farkon dare na watan ramadan idan aka ce misali yau an yi sallar magriba aka ce watan da aka gani watan ramadan ya kama ba shine farkon dare ba kaga muna shirin gobe za mu tashi da mene da azumi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da zai faru a lokacin sai ya zamanto za a zamanto suffirat ash-shayatin za a daddaure shaytanu ay musu kukumi wa mararatul jin da manya-manyan aljannu waɗanda suke halakar da bayi wanda suke sanya a saba ma ubangiji wa gulqat abwabun nar sannan kuma kukkulle kofofin gidan wuta falam yuftah minha babun babu wani kofa na gidan wuta da za a bude shi tun daga farkon dare da aka ce an ga watan ramadan zai zama to an kulle kofofin gidan wuta gaba daya wa futihat abwabul janna kofofin gidan aljanna kuma gaba daya abu buɗe su falam yughlaq minha babun ba wata kofa da za a kulle kofofin gidan aljanna manzo Allah ce wa yunadi munadin sai wani mai shela yayi shela sai wani mai kira yayi kira yana cewa ya bagiyal khairi aqbir aqbil ya bagiyal khairi aqbil ya kai mai nufin aikin alkhairi ya kai mai son shiga aljanna ya mai neman gafara da rahama da jin kan ubangijinsa aqbil fuskanto zo ka aikata yanzu za ka yi Allah ya karba maka wa ya bagiyal sharri aqsir ya kai wanda yake nufin mummunan aiki mai nufin fasadi mai nufin saba ma ubangiji aqsir ka takaita yanzu ba lokacin da za a yi bane walillahi utaqaw minan nar sannan kuma tun daga farkon wannan daren Allah yana da wa'ansu bayi da zai kanta su ga barin shiga wuta haka ran da za ta biyo mashi haka ran da zai biyo mashi har akai azumi 29 ko 30 ba wani yini face kofofin gida aljanna suna buɗe ba wanda za a kulle kofofin gida an kusa an kulle su gaba daya ba wanda za a buɗe sannan kuma Allah a kowane dare yana kanta bayi daga wuta zuwa aljanna manzo Allah ce wa zalika kullu layla wannan zai kasance a kowane dare na ramadana ne dan Allah idan ya zama to muna fuskantar wannan lokaci baka da tsari baka da barnamij abinda zaka yi ba zai wuce fito ya shiga ya wuce haka nan baka karbace shi ba amma idan ka san waɗannan ababen da aka yi aka tanaza wanda ake son ya zama to bayi su tsaya su yi da gaske idan ka tsaya kai yi ba abinda zai zama maka sai dai zama maka alkhairi Allah ka sa ya zama mana alkhairi gaba daya dan haka ne daga cikin mafi girman ibada da Allah ya zaba ya sanya a cikin wannan wata mai alfarma a wannan wata mai albarka mafi girman aiki da zaka yi na da'a da kusanci da zai kai ka zuwa ga ubangiji shine azumi kuma Allah ya sanya wannan azumin daya ne rukuni ne cikin rukunin musulunci guda biyar ina fatan mun gane wanda idan ka samu kai azumin watan ramadana din nan kwana 29 ko kai kwana 30 din nan ka azumce su wani sababi ne dalili ne da zai zamanto Allah ya gafarta maka zunubanka me yasa saboda kai da'a ka miƙa wuya ka bi dokan Allah da yake ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
ya kun da ku ba da gaskiya ga Allah kuka yi imani ga Allah kuka gaggata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya wadabta muku azumi ya farlanta muku azumi kaman yanda ya wadabta ma al'umman da suke kafin
amma me abinda Allah yake so ya zama to yayi tasiri a jikinka makarantun da kai fito na Ramadana ya zama to ka samu na abu da ka koya ina son ya koya maka mene takawa ya koya maka mene jin tsoron Allah bin dokokin Allah yana yi barna bari imtisalul awamir wa tijnabul nawahi da zama to duk abin da Allah ya zama to yace yi kaza kai total tension ka mika wuya ka aikata wannan abu abinda aka ce Allah ya ce baya son kaza sai ya zama to kuma ka bar wannan abu idan har ka zama to ka dinci kanka a haka to zai zama to ko shakka babu za ka samu wannan gafara da jin kai da yake cikin wannan hadisi da yake tafi wanda muke magana akan shi hadisin Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda da manzala ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisin Bukhari da Muslim manzala yake cewa wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani da Allah yana mai gaskatawa ga umarnin Allah yana mai yin wannan akan jin dadi wa ihtisaban yana mai neman lada yi azumin ramadan manzala cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mashi abin da ya gabata na kurakuransa na tubatubansa na laifukan da yayi Allah zai gafarta mashi ba zai rike shi da su ba ina fatan mun gane me zai tabbatar maka da wannan kaga ka sami gafara da rahama da jin kai ke zaman to ka samu takawa wanda a bayan ramadan sai a ga wannan aiki ya tabbata a cikin rayuwanka na bin dokokin Allah na nisantar sakon ubangiji ya zaman to kuma ka samu tasiri a cikin haka din abu na karki da nan magana akan wa'annan falala da muke ishara zuwa gare su na ramadan shine a cikin wannan wata akwai ibada da aka yi shi musamman a cikin darare ibadan me kenan ibadan me ne kun mun shiru na ga ya muku farko na ce da ranar ayi sallah wani ibada ake cikin dare qiyamul layl za a yi tarawih ko a yi qiyamul layl ko tahajjudi ko duk cikin su ya sallar da ake cikin dare ko a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare wanda yin wannan ibada da bawa zai zama to ya zama to ya yi shi abinda zai tabbatar maka da shi shi ma ya samu zai tabbatar maka da gafaran ubangiji da jin kansa saboda wannan hadisi da muka fada dai na Abu Huraira yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ma'ana dai wannan idan muka kalli wannan da kyau duk wani abu kasancewa Allah ya sanya an bude kofofin gidan aljanna an kulle kofofin gidan wuta ana buƙatar ne ka motsa kai wani aikin alkhairi gafaran nan rahaman nan jin kan nan tausayi na ubangiji ya zama to an maka aikin shi ba ku fahimce ni ba to kaga idan haka ya kasance ya kamata ya zama to ni mashi shiri da tanaji na musamman kafin matsa bangare na gaba wani ke fada fada ila lafi kadiri ko a farko kafin matsa bangare na gaba yanzu na fadi abubuwan da suka shafi daraja da falala na ramadan sun kai guda nawa ina tambaya sun kai guda nawa a an ce ta sai da naga ba ku a dan jotin ne shi sai nake tambayar ku yanzu in gani ai sun kai guda nawa eh sun kai guda biyar to ni na san sun fi guda biyar amma tunda kun ce guda biyar na yadda amma sun kai guda goma abinda na faɗa sun kai goma amma ina san daga nan bangare in samu guda ɗaya cikin abinda na faɗa ta gaya mun ina san ga kwanci kuna tare da ni gaya mun guda ɗaya cikin ku ta gaya mun guda ɗaya cikin abinda na faɗa na falala na watan ramadan da muke fuskanta yanzu oh azumi ne da rake ne barakallahu fi Allah sanya albarka nan a gaya mata ta gaya mun guda ɗaya abin da na faɗa wanda wannan ta faɗa
Allah sanya mu zuriyanki albarka
inna lillahi
kace za a bude kofofin gidan aljanna za a kulle kofofin gidan wuta wannan daraja ne da falala na watan mene Ramadan to iyayen mata ta nan bangaren a ga abin guda daya in gane kuna tare da ni na akwai karatun to ji kenan kace akwai karatun alqur'ani tunda wata ne da aka saukar da alqur'ani a ciki ko ko manzo Allah yana madarakar qur'ani da bai isharar zuwa ga haka ba amma yana daga cikin ababe na falala wanda suke cikin wannan wata din kila mun gane magana to idan mun fahimci wannan na ukun ya isa to idan ka fahimci wannan sai ka gane ashe idan Ramadan ta fuskanto ya kamata ai mata shiri ko bai kamata ba ya kamata ya kamata ya zama mai bacci a cikin mu a fadakar da shi a tashi ne daga baccin ko bai kamata ba ya kamata wanda ya rabkana kilan shi yanzu ma mun tama ijma za a fara Ramadan ke kuma ka san kina ta shiri ya kamata ki fadakar da ɗan uwanki cewa fa ga abin da ke tafe da mu domin mu zama mun mishi mene mun mashi shiri wannan kuma shine tada da nabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya kasance yana masahabbansa albishir daga batuwan watan Ramadan ma'ana kace albishir yana miki me kenan yana shelanta musu ko cewa fa ku dage ga wani wata nan mai alkhairi ga wani wata nan mai kaza yana kudaitar da su akan su zage damtse wajen yin ibada da yi da gaske a cikin wannan wata kila mun gane magana hadisi ya tabbata daga musnad na imamu ahmad Allah shi kara mata yadda hadisin abu hurairah Allah shi mishi rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yubashiru ashabahu yana masahabbansa mene albishir yana musu bishara yake ce musu qarja akum ramadan shahrun mubarak افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليله خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم من ذا الله يكتب ما صحابي قد جاءكم رمضان وتامي رحمه وتنجن كي watan ramadana gayi nan yazo muku yana dabda ku ko kuma kun sa kafa yanzu kun shige shi kenan manzo Allah ce wata ne mai albarka wata ne mai mene yanzu wanda ya san watan ramadan akwai albarka a ciki zaka yi mishi shige kuma zaka yi mishi ba domin kai maka samu wannan mene albarka din manzo Allah ce Allah ya farlanta muku azuntan wannan wata din matukan kana cikin koshin lafiya ba wani mawane da zai hana ka yin azumi to ya sabata ya zamanto wajibi ne ya zamanto namiji ne ko mace ya zamanto ya azumci wannan wata din ta bidda wannan aya da muka fada a baya kaga wata ne mai albarka Allah ya faranta azumi a ciki manzo Allah ce kuma ana bude kofofin gidan aljanna a ciki mun fada hadisan makamantan haka ana kulle kofofin mene wutar jahannama ana daurawa ne shaydanu a cikin sa gurano kire na aka fada man ji ba wata mai albarka an farlanta azumi a cikin sa an bude kofofin gidan aljanna an kulle kofofin gidan wuta an daura shaydanu fihi laylatun khairun min alf shahr manzo Allah ce a cikin shi akwai dare daya wannan daren ya fi watanni dubu wanda ba ramadan babu yake suna dare ne yake kadara a cikin ibada da zaka yi na shekara 83 yana daidai da wannan jaran guda daya dalaka inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr yace daren lailatul qadri yafi alkhairi daga watanni dubu wanda ba lailatul qadr a cikin sa kimanin kace karayo a duniyar nan lokacin da Allah ya farlanta maka yin ibada bayan ka balaga kenan sai a ce sannan ka shekara 83 kana sallah kana azumi Allah ya karba to ka dace da wannan daren guda daya to wannan daren ba wai daidai yake wannan ba a khairu ya ma fi shi a nafsi daga cikin abubuwan da suke faruwa saukar rahama a wannan dare dan zal malaikatu ko malaiku suna mene sauka a cikin wannan dare na mene na laylatul qadr wa ruhu fiha hadda malaika jibril a wannan dare shi ma yana sauka salamun hiya Allah ce aminci ne natsuwa ne kwanciyar hankali ne ni'ima ne a wannan daren hatta matla'il fajr har ketowar alfijir kaga da irin wa'annan garaqatan ne manzo Allah yake kwadaitarwa da zabarar da sahabbansa akan su jage su yi da gaske su fuskanci shi to ina inda matsalan take manzo Allah ce man hurima khairaha duk wanda aka haramta masa alkhairin watan ramadan bai ribace shi ba bai amfana da shi ba duk abin da aka fada aka ce ya rasa faqad hurima wannan an haramta mishi dukkan wata alkhairi ku fahimce ni ba an haramta mishi dukkan mene wani alkhairi ma'ana bai zama to cikin su'ada ba sai ya zama cikin mene ashqiya bai zama cikin masu arziki ba wanda aka shiga aljanna sai ko ya zama to a kishiyar su me kenan dan wuta an ci riba an ci riba to akwai kuma asara da tabewa a ce bawa wannan lokaci da muke fuskanta a ce har ya zo ya fita ba kai shiri ba ba kai tanadi ba da za ka samu wannan tsira shi yasa hadisin Abu Huraira Allah shi kara masa yadda yau zama ɗaliban Abu Huraira ko yace zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya hau kan minbarinsa da ya taka kan minbarin farko sai suka ji ya ce amin ya sake taka na biyu sai ya ce mene amin ya taka da uku yace mene amin Abu Hurairah ne kudai ne wajen neman ilimi ne kudai ne wajen alkhairi sai da bari manzo Allah ya natsi ya zauna sai ya kowa manzo Allah sai ya manzo Allah na ji ka da ka shigo ka hau minbari ka taka ka ce amin a na farko ka sake cewa amin a na biyu ka sake cewa amin a na uku ya manzo Allah menene amin din da kake faɗa kudin Abu Hurairah mene ne ilimi to bari ku ji abin tsorace da razani manzo Allah yake gaya masa lokacin da na hau kan wannan minbari mala'ika jibrilu ne ya zo min wane ne ya zo shugaban wane kenan mala'iku wanda kuma ya hau kan minbarin wane ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shugaban annabawa da manzanni da halittu ko yace da ya zo min sai yace zan yi addu'a in na yi addu'a kai kuma ka ce amin waye zai yi addu'a mala'ika jibril waye zai ce amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tsammanin wannan addu'an za ta faɗi banza haka nan ban tsammanin wannan addu'a za ta faɗi nan ba daga cikin addu'a da yake manzon Allah yake kuma shi da na taka minbarin na farko ya ce mun ya zo ya addu'a ne ya ce dukkan wani cikin al'ummanka cikin jama'anka wanda ya riski watan ramadana ku ji da kyau ya riski watan mene ramadana bai yi wani aiki da Allah zai gafarta mashi ba bai wani aiki da Allah zai mishi rahama ya ji kansa ba idan har ya zama to ya shiga wuta Allah ya danna shi ya dangwala shi can kasan wutakar Allah ya bashi ikon fita ka ce amin manzo Allah ya ce amin ba mu gane maganar ba waye addu'a din mala'ika jibril wane ne yake amin wanda addu'a za ta faka nan ba za ta faka nan ba kaga ashe akwai tsoro da razani a ce watan ramadana ta shiga ki kasa wani shiri da wani tanadi cikin ayyukan da za a faɗa na alkhairi wanda za ta kai ka zuwa ga tsira ko mun gina aljanna na buɗe rufe ko mun yi ka da a ce an gama cin wannan kasuwar kai lalle manzo Allah ya ce ko man hurima khairu ha faqala hurim ko duk wanda aka haramta mishi alkhairi ramadan an haramta shi dukkan wata alkhairi kira mun gane magana yace na biyu a kan saurara hakika yace lokacin da ya taka da biyu sai mala'ika jibril ya ce masa duk mutumin da ya zama to ya riski iyayensa guda biyu uwa da uba ko ko daya daga cikin su amma bai musu aikin alkhairi ba bai musu aikin nagarta ba bai musu aikin da sai Allah shi maka albarka ba ace kana da wa'annan guda biyu da Allah ya ce a kyautata musu ka bi su sau da kafa ace wai ace har ka bar duniya baka yi aikin da Allah zai kalli abin da kai mai iyayenka ya baka aljanna ba yace to idan ya fada wuta an sa shi a wuta Allah ya dangwala shi can kasan wuta kar Allah ya bashi ikon fita kace amin manzo Allah ya ce amin kaga ashe wa innan dattawan da muke tare da su idan Allah ya ban muke kina da sauran guda daya ko duka biyu ki rike su da kyau ki yi da gaske wajen faranta musu da musu aikin alkhairi haka ne ko ba haka ba musamman lokacin da muke fuskanta da na mene na Ramadan yi musu dangogin ayyukan alkhairi kuma Allah ya gwama haƙƙinsa da haƙƙinsu wajen ka tsaya ka yi da gaske wajen kyautar musu ka bar rabbuka Allah ta'budu illa iyya wa bil walidaini imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ma'ana ya kamata mu rike su mu musu aikin da za su sanya mana albarka mu ji dadi a cikin rayuwa na karke na uku da manzon Allah ya ce amin mala'ika da ya ce mashi dukkan mutumin da ya ji an ambaci sunanka ko laqabinka aka ce Muhammad ko Ahmad ko Mahdi ko Hashim aka ce sallallahu alaihi wa sallam baka manzon Allah talati ma kada mun to kai ne zumbulka kan marwata kawai a faɗi sunan manzon Allah baka yi mishi talati yadda kuka yi wannan talati ba sallallahu alaihi wa sallam ka kasa kada mun to zumbulka kan marwata to idan Allah ya jefa mutum gidan wuta Allah ya dangwala shi can kasan wuta kar Allah ya bashi ikon fita manzon Allah ya ce amin mahallin shahidinmu da nake magana a kai shine akan watan Ramadan da muke fuskanta haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka ba kar ya zama to Ramadan ta shiga mu zama mutum muna cikin hasara da tabiwa ba Allah bai mana gafara ba babu laifi mu kara idan iyayen mu suna raye duka su biyu ko ɗaya daga cikin su mu yawaita salati ga manzo Allah san san a wannan kwanaki da muke fuskanta sai ya zama to dangogin ayyukan alkhairin da zamu tara su ya zama to kofofin aljanna suke bude Allah ya ce ku zo ku shige kofofin gidan wutar aka ce a kulle a ce ba ku ba ita har abada Allah ya kalle mu ya ce to ya yanta wuyayen mu daga wuta zuwa aljanna ba mu ba shiga wuta Allah ka sanya mu cikin wannan bayi din abu na gaba akwai hadisin Anas wanda Imam Ahmad ya faɗa ya ruwaito cikin Zawaidul Musnad da Tabarani a cikin Awqaf da Baihaqi cikin Sha'ab da kuma Abu Na'im fil Hilya duk da yake hadisi ne mai rauni hadisin bai inganta ba hadisin akwai Ziyad bin Numairi wanda Ibn Ma'in ya raunana shi yace mutum ne da'if ba a karban hadisin sai Imam An-Nawawi ma cikin azkar yace hadisi ne mai rauni sannan kuma Imam Al-Albani a cikin Da'iful Jami shi ma raunana hadisin ba dai hadisin bai inganta ba ma'ana yana ishara cewa idan Ramadan ta zo akan yi addu'a a ce Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ya Allah ka sanya albarka a gare mu a cikin watan Rajab ma'ana watan da muka baro ta kenan ko wa Sha'ban da wannan wata da muke ciki sai mene na Sha'ban wa ballighna Ramadan ya Allah ka dinkirta mana rayuwa Allah ka shigar da mu Ramadana ma'ana dai hadisin asalin bai inganta ba kina mun gane magana amma da yawan malamai sun ishara zuwa ga shi idan ya zama akan babin addu'a domin Allah ya shi kadaitarwa wannan babu ne fi idan ka yi shi ba wai akan i'tiqadin annabi ne ya faɗa ba kila mun gane magana daga cikin tarin magabata da suke fuskanta na abin da ya shafi wata Ramadan bari ku ji abubuwan da suke gaya da gaske suke yi mu ba yanzu muna magana sauran kwana 13 ko 14 ba to magabata cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in idan aka ce suna fuskantar Ramadan roƙon Allah suke wata 6 kafin Ramadana kamar kace tun Rabiul Thani kenan ko tun a Rabiul Thani za su dinga addu'a suna ya Allah ka shigar da mu watan Ramadana Allah ka jinkirta mana rayuwa Allah ka kai mu watan Ramadana Allah suna naciya da dagewa akan Allah ya jinkirta musu rayuwa cikin watan Ramadana ba mu gane maganan ba Al-Hafiz Ibn Rajab nazar Allah shi mashraha mai yake cewa Mu'alla ibn al-Fadl yana cewa kanu yad'una Allah ta'ala 16 ashhur sun katance suna roƙon Allah tsawon wata 6 ayi ballighahum ramadan Allah ya jinkirta mu rayuwar su ya shigar da su watan ramadana ke gashi yau muna sati biyu kada sati biyu kila ma baki taba addu'a ya Allah ga dan Allah ka jinkirta mu rayuwar in kai ramadana ba kaga wa'in tan da yake sun san wancan falalan da darajar da kaza din sun yi sakaci a idan suka ga wata 6 to su sun fara jin kanshin ramadana tun wata 6 kafin yazo na kila yanzu mu an fara jin dinkin sallah ko ba shirin ramadana muke ba sai shirin dinkin sallah eh wani ma ya gama amma bai gama shirin ramadana ba akwai matsala kuwa in dai zai zama to haka ne akwai matsala ya kamata ya zama to ne shiri za mu yi domin fuskantar watan ramadan sannan yake wa yad'unahu 16 idan aka yi watan ramadan kuma za su dinga roƙon Allah har tsawon wata 6 bayan nan sai sun kai tun daga shawwal zulqa'ada har zuwa rabiul awwal suna addu'a ne an yi taqabbala minhu ya Allah wannan aikin da muka yi na ramadana karatun qur'ani ne kaza ne kaza ne kaza ya Allah ka karba mana Allah sanya mana shi cikin mizanin kawawa ayyukan mu suna jin tsoron kar ya zaman to a ce duk wannan abin da take Allah bai karba musu ba mu haka dabi'a mu yake a yau haka muke shi yasa da Allah ya wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim radi'un wadanda suka bayar da abin da suka bayar suka aikata aikin da suka yi na alkhairi amma duk da haka wa qulubuhum wajila zukatansu suna jin tsoro da radani da firgici Allah ya karbi musu ko bai karba musu ba annahum ila rabbihim raji'un cewa su za su koma ne zuwa wajen ubangiji umma na aisha take cewa ya manzon Allah ai ina cewa wa'annan Allah yana wadanda suka shagiya ne suka yi zina suka yi kaza ma'ana suka saba ma ubangiji suna tunanin idan sun gida mai fuska za su kalli ubangiji maza ne su ta la ya bla tasaddiq ba su bane Allah yake nufi wanda Allah yake nufi da su su ne wadanda suka yi sallah suka yi azumi suka bayar da zakka suka yi dangogin aikin alkhairi amma zuciyarsu tana tsorace da razani cewa Allah ya karba musu bai karba musu to kaga wannan shine tadan magabata suna neman aljanna da gaske suna neman tsarin wuta da gaske Allah ke da unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin ko to haka yake kamata ya zamanto dabi'an mu da tadan mu ya zamanto mun kasance domin tattali da shi na ramadan daga cikin addu'o'i da ya kamata ya zamanto muna yi hadisin ya asarin ya haya bin abi kasir yake cewa daga cikin addu'o'in magabata suka ce allahumma sallimni ila ramadan wa sallimli ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbala ya allah ka sadar da ni ya allah ka kai ni cikin aminci cikin gudurin lafiya zuwa ga ramadana ma'ana yanda zai zama ramadana ba ta shiga ina kwanta ban da yanda zan yi ba ma'ana da karfi na da lafiya na wajen neman ayyukan alkhairin da zan yi sannan kuma ya allah ni kaina kuma ka kubatar da ni daga ramadana ka kubatar da ramadana daga gare ni ma'ana kar ya zama ramadana ta shiga yanzu ina saba ma allah ina mashi zunubi ina abubuwan da ba su dace ba ya allah ka kubutar da ni ramadana ya zamanto ayyukan da nake yi Allah zai zamanto ta zamanto karbabuwa cikin wannan wata kila mun gane magana babu laifi ya zamanto mu dage yi da gaske wajen addu'o'i da zai zamanto mun rufi wata ramadana domin samun alkhairin abubuwan da suke ciki kila mun gane magana na'am na'am bangare na uku to ya za mu fuskanci wata ramadana idan yanzu muka ji wa'innan ababen da muka faɗa lalle ya kamata a ce fuskon su mai zaman to suna farin ciki zuciyar mu tana samun annashuwa da jin daɗi mu ji zuciya ta tana jin zaka samu wani arziki saboda abin da kike kallo na fuskantar watan ramadana haka ne ko ba haka bane wanda ya kamata ya zaman to anan kuma sai ka san menene zaka yi makanka tahfizi wani tsari da zaka yi makanka wajen ribatar kwanakin ramadana yinin su da dararan su yadda ya zama to ka tika su da neman aikin lada da kuma samun tagomashi a wannan lokaci abu na farko da ya kamata ya zama to mun fuskanci wata ramadan da shi na farko an niyatul khalisa abinda muke fuskanta yanzu na ramadan
mu kyautata niyya mu yi da gaske cewa muna nufin Allah idan ya rantsar da mu watan Ramadan cewa za mu aiki tukuru da Allah zai mana aikin gafara ya mana rahama mu sanya tun yanzu a cikin zuciyarmu fa ku gane maganar mu domin aikin da ya zamanto kai sai Allah ya baka cikakken ladanka in ko baka samu kai ba sai ya baka ladan ninyin naka innamal a'malu wa innama likulli mri'in faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara to sai ya zamanto kyakkyawan ninyin da muke da shi idan Allah ya sa muka da shi watan Ramadan za mu ribace shi idan Allah ya sanya wani dalili ba mu ci watan Ramadan ba sai ya zamanto wannan ninyin da muke dauke da shi Allah sai ya saka mana shi ladan mene ninyan fa man amma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allah indahu mene hasanatan kamila wanda ya nufin zai aikin alkhairi duk mun gama shiri yanzu sai Allah ya saba mun asuwa sai cikin Ramadan ba to sai Allah ya baka ladan da zaka kake fuskanta mun gane maganar idan kuma ka aikata aikin da kai sai Allah sai ya baka lada 100 ya ninka maka 700 ya ninka maka yanda ya ga dama kuma to yana da kyau mu kyautata ninya mu yi da gaske wajen abin da muke fuskanta a Ramadan mun ji na farko na biyu mu yawaita addu'a domin rizkin watan Ramadan kamar yadda muka faɗa mun dan yi maganar shi a baya ko ba duk ba ya kamata a ce kowanne musulmi yana roƙon Allah a kowanne lokaci ya zamanto ya rizki watan Ramadan fi sihhatin wa afiya ya zamanto ya rizki watan Ramadan cikin koshin lafiya ana addu'ar Allahumma ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiya wa fil amni wal yumna wal baraka cikin albarka cikin zaman lafiya cikin kaza ka roki Allah akan wannan din shi kuma Allah yana jin addu'an wane bayin sa idan suka roke shi zai mene zai amsa wai za ta laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashhadun idan muka zamanto muna addu'a din nan akan ya zamanto Allah ya riskar da mu cikin zaman lafiya cikin kwanciyar hankali to sai ga Allah sai ya datar da kai da yin azumi ba wani ciwo da zai kwantar da kai qiyamul layli kaga babu abin da zaka taggaro a cikin shi yawan karatun alqur'ani sai zamanto gafaran da muka faɗa da za a maka nazarin banka shiga aljanna da kaza sai Allah ya yassare maka ka samu dacewa a ciki mun gane wannan abu na uku abu na nawa zan dawo in tambaya akai ashkuru ala bulughi ramadan wanda Allah ya mishi gamda katar ya zamanto ya rufe watan ramadan to ya kamata kai ma Allah godiya ta musamman ba mu gane maganar ba wanda Allah ya ga yau an ce yau ɗaya ga watan Ramadana ka shiga cikin ta ka fara daukar azumi ko qiyamul layli to duk ibadar da kake ma Allah bayan nan kuma ka zamanto ka jage kai da gaske cewa Allah ya azurta ka kana raye wannan wata kyauta ce wani baiwa ne wani alkhairi ne gwaggwaba wanda da yawa ba kowa ke samu ba kamar yadda muka ce da yawa akwai waɗansu bayin Allah muna tare da su shekaran da ya wuce to suna cikin ƙarƙashin ƙasa inda Allah ya ga dama ni zai ɗauka ko ke zai ɗauka amma sai ya jinkirta mu da mun ya zamanto mu amfana da shi to riskan mu wannan wata din da muke to sai ya zamanto gode ma Allah da zai zamanto mun yi sai Allah ya zamanto sai ya datar da kai da azumtan shi da qiyamul layli da yawan da'a da zaka yi ma Allah a cikin waɗannan kwanaki din sai ya zamanto ya cancanta ya zamanto kai ma Allah wannan kai itirafi cewa Allah ya maka wannan baiwa din ba mu gane maganar ba domin Allah ya jinkirta maka rayuwanka a cikin wannan wata din sai ya zamanto dukkan abin da zaka yi ana fatan ya zamanto alkhairi ne daga cikin abin da zai zamanto ya ga zaka gane ya kamata kai ma Allah godiya wata ni'ima ce akwai hadisin Talha bin Ubaydillah yace wani mutum wa'ansu mutane guda biyu sun zo anna rajulani min baliyin qadima ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ansu mutane sun zo daga wani bangare ko gari an ce ta mashi bali sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta kuna jina da suka musulunta ɗayan su ya zama to mai tsananin bautan Allah ne yana da dagewa da yi da gaske wajen bauta sai suka tafi zuwa wajen yaki akai koyon kada goyen jihadi ina fatan mun gane da aka je sai wannan mai kokarin bautan mai kokarin dagewa da gaske sai aka kashe shi a wajen yaki din sai me kenan yayi mene dan me kenan dan aljanna ana so ta mace to ya zama to dan aljanna ne shi kuma dayan wanda ya rasa shine mai kokari da yi da gaske wajen bautan Allah din gashi ya shahada
shi kuma ɗayan sai ya zama to aka dawo shi bai yi shahada ba a lokacin sai ya rayu shekara ɗaya bayan mutuwan wannan a wannan shekara ɗin sai Allah ya azurta shi ya samu azumtan watan Ramadana mun gane magana bayan an azurta watan Ramadana an gama sai Allah ya mishi wafati shi ma sai ya mene
sai ya rasu
Talha bin Ubaidillah sai yake cewa sai na kwanta bacci sai ne mafarki ya isa cewa gashi kiyama ta tashi yanzu kowa na jiran me kenan sakamakon mene aiki yace sai ga waɗannan mutanen guda biyu da mai kokarin ibadatin da ya shahada da wannan kuma da sai da ya rasu wata Ramadana bayan nan sannan ya rasu wanda wancan bai samu ba yace sai ga su mun zo mun hada kofar gidan aljanna muna tsaye da suka zo yace sai wani mutum sai ya fito daga cikin gidan aljanna sai ya zo sai ya kalle su guda biyu alisamin ka wa za a fara kira mai shahada ko yace sai ya zamanto ɗayan da yake da kusuri wajen dagewa da yin bauta sai aka ce mishi kai za a fara bismillah madan shigo sai aka shige shi gidan aljanna ga wanda ya shahada yana tsaye a bakin gidan aljanna ana can bayan an shiga da shi an fito kuma sai aka taki cewa sai a kalli shi wanda ya shahada a mataki na nawa kenan na biyu sai aka ce to kai ma zo ka shige shiga shi kuma Talha bin Ubaidillah sai aka ce kai har yanzu lokacin ka fa bai bi akwai saura fa kawai sai furgi ki sai farka daga bacci yana tashi sai yana ba abokansa labari kun ga irin mafarkin da nayi wa'annan wani da wani suka shahada har ya zamanto ga wanda ya yi jinkirin mutuwa ya riga shiga aljanna sama da wanda ya shahada din suka ce ah ya haka zai kasance alalin shahada da kaza da kaza da kaza sai zamanto sahabbai suna ta tattaunawa tsakanin su har sai aka je aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari ga mafarkin da Talha bin Ubaidillah yayi ya bashi labarin gashi kaza da kaza da kaza da kaza sarki sai manzo Allah yake cewa kuna mamaki ne da mafarkin Talha bin Ubaidillah ai shi wanda ya fara shiga aljanna aka riga shigar da shi aljanna akan wanda ya jari kun manta ne ya rasu watan Ramadana wanda dan uwan shi bai samu ba ma'ana shi wanda din da ya shahada wannan da yayi zikiri ya rasu watan Ramadana yayi aikin kuma har Allah yayi mene ya karba mishi aikin sai manzo Allah ce kuna mamaki ne kun manta ya rasu watan Ramadana wanda dan uwan shi bai rasu wannan wata din ba sai manzo Allah ce to bari in gaya muku fa ma bainahuma abinda yake tsakanin su abad mafi nisa ya kai tsakanin kwatankwacin girman sama da ƙasa duk da kajiba falala na mene na shahada da kaza amma ya zama to Allah ya jinkirta maka rayuwarka da watan Ramadana wallahi ni'ima ne da yake cancanta kai ma Allah mene kai ma Allah mene godiya Allah ka sa mu gode maka na nawa kenan na uku na hudu ya kamata abinda muke fuskanta na watan Ramadan din nan mu fuskance shi bil ihtihad bi Ramadan muna masu farin ciki da jin dadi cewa Allah gashi zai rufar da mu Ramadana ko kuma gashi mun rufe watan Ramadana din duk abin da ka rasa kayan sallah ne menene wai abin da zan sha ko in ci a watan Ramadan in dai Allah ya rufar da kai to ka zama to kana mai farin ciki da jin dadi ba din kuma ba saboda watan Ramadan wata ne wanda yake mai alkhairin gaske wata ne wanda take kunshe da rahama wanda ake ninninka la aikin da bayi suke yi ake ninninka musu ladan su ina fatan mun gane kaga ko ya kasance a ɗabi'ance ko a ce mutum musulmi yayi farin ciki idan ya rasu kanshi a wannan lokaci haka ne ko ba haka ba ko ya kamata ya zama to mu yi wannan sai mu gaggata fadan Allah madaukakin sarki qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah yake kace musu da falalan Allah ne da imani wa bi rahmatihi da kuma falalan ubangiji ne na alqur'ani fa bidhalika falyafrahu don haka ku zama ta ku farin ciki da wannan ni'ima da falala da Allah ya yi muku shine mafi alkhairi daga abin da kuke tarawa na tarkatan duniya Allah ka sanya mu cikin da zai tsira mabara muna masu farin ciki da jin dadi ko shakka babu ya kamata a ce musulmi na hakika ya farin ciki saboda yanda zai dage bauta ma Allah a wannan lokaci din ya zama to ya samu arziki kuma Allah ya jinkirta ma rayuwar shi ya tsawaita rayuwar shi har ya sarda shi watan Ramadana abu na biyar ya kamata abinda muke fuskanta na Ramadan mu fuskance shi da tuba at-taubatu sadiqa tattawun tuba tuba na gaskiya kar mu yadda a ce za mu shiga rota ramadan akwai wa'ansu laifuka da muke ma ubangiji ko tsakanin mu da bayi wanda ya zamanto Allah zai zamanto kai da kake son ka shiga cikin ramadan lafiya lo a ce kuma ga haƙƙin wa'ansu a kanka kun bayyane ni don haka sai ya zamanto mu yawaita istighfari yawan tuba komawa zuwa ga Allah idan akwai haƙƙin wanda ka san yake kanka to ka tsaya ka tabbatar cewa ka bada wannan haƙƙi wannan haka Allah ya halice mu ƴaƴan Adam muna yin daidai muna yin mene kuma kuskure to musulmi nagari mu'mini nagari shine wanda duk yanda ya kai darajar ƙololuwar imani ta kai daraja to zai iya fadawa cikin kuskure haka ne ko ba haka bane to amma sai ya zamanto wata hanya zai bi idan yayi kuskure ya zamanto ya koma zuwa wajen Allah da neman gafara domin Allah mai yafiya ne Allah mai kauda kai ne Allah yana son ya gafarta ma bayinsa akan dukkan wa'ansu ne da suke mishi abinda Allah yake so kai in tirafi ka ce Allah nayi maka ni ba wane mai zunubi ni ba wane mai laifi Allah gani a bakin kofar ka gafarta mu to ya kamata mu tattalin tuba nagari na abin da muke fuskanta yanzu na Ramadan Allah ya ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun yace ya ayyuhal ladina amanu ko tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin تدري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء مني وانا يا كماتي إذا من توينا تكين أبو جاي كماتي من شري من تتلي نمتمم نتوبة نقوم وضوء قال الله التي تبت داهر حكيكي كوكا توبة كوكا قوم وضوء قال يشي Allah zai kankare muku laifukan da kuke mishi. Ma'ana kaga tun kafin shigar Ramadana wancan garabatan da muka fada mun tuwo mun koma zuwa ga Allah sai Allah ya kankare mana laifukan mu. Sannan yake ya shigar da ku aljanna wanda korama take gudana karkashin ta ayoshi. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya aw annan yini ko wannan rana da Allah ba zai tozartar da manzansa ba. Da waɗanda suka yi mene imani tare da shi. Suna tafiya suna cewa ya ubangiji ka cika mana haskin mu akan me kenan sarabi atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir a gurguje an ce lokaci yayi na shida barin fade su kawai sai ya zamanto kun yi jotin din su ya kamata ya zamanto mu yi at-takhfif li ramadan mu yi wani shiri ta musamman abin da ya kamata ya zama zamu yi bashi ramadan da shi ma'ana mun san zamu azumi da rana ko udiri ya ta baki azumi ba saboda lalura irin ta mata misali ya zamanto kaga akwai karatun qur'ani akwai zikiri akwai tasbihi haka ne ko ba haka bane ka shirya maka kai idan kana cikin lafiya ne ka ce to kafin subahi bayan na gama shan buɗe baki na gama me yake da suna sahur dan karanta qur'ani idifi daya misali bayan subahi dan ƙara yi idifi biyu ko uku kafin rana ya fito misali bayan nan kila zaka fita office ko zaki je kasuwa ko makamantan wannan masu zuwa kasuwa misali lokacin hantsi ina da wajen muhadara da zan je wajen madarasar Qur'ani da za a yi zan je waje kaza na safe na yamma ko na rana misali ko na dare ka shirya ma kanka ababan da ya kamata ka ribaci watan Ramadan da su rashin tsari shi zai sa ya zama to sai Ramadan ta zo ta fita baka ribace shi ba baka amfana da shi ba abu na bakwai ko na takwas al-ilmu bi ahkamin Ramadan ya kamata kafin watan Ramadan din ta shiga duk wa'azin hukunta hukunta da suka tattara azumi ya kamata ya zamanto mu yi kokari mu san su mu bi su yaushe zamu dauki azumi yaushe zamu idda azumi me ne sunnonin azumi me ne mustahabban azumi menene ababan da suke kata azumi wani yana ina matsayina na ƴa mace kina idan na samu kaina a matsalan da ya shafe mu mata za a ce ina da azumi ko ko ban da azumi gab da faduwar rana ko ko kafin kitan alfijir duk wa'annan hukunta hukunce ya kamata ya zamanto mu yi kokari mu san su kafin Ramadana ya zamanto ya shiga abu na takwas ya kamata ya zamanto kowa idan Ramadan ta suke ka ka bude wani sabon fejin rayuwa ka bude wata sabuwar takarda daga abubuwan da kai na baya ya zamanto yanzu za a bude sabon fefali ma'ana ya za ka fuskanci wannan wata na Ramadan ya zamanto takardar ka lafiyayya tsaftatacce ba komai a ciki ma'ana tsakaninka da mahaliccinka ta buɗe wani sabon fefa Allah zai za a fara sa maka lada wanda
banda wancan bonus duka suna nan yanzu kuma ga wani sabo da za ka fara tsakaninka da mahallincinka na biyu ka sake yi kuma tsakaninka da iyalinka idan mai gida ne ko tsakaninki da mai gidanki ko ƴaƴanki ya za ku wani rayuwa wanda ya zama to na kyautatawa da jin dadi a wannan lokaci haka nan kuma idan ya zama to na uku ne na farko tsakaninka da mahallincinka na biyu tsakaninka da kanka na uku tsakaninki da mai gidanki na hudu ya za ki zama to ki wani tsari na musamman tsakaninka da talakawa ko marayu kamar yadda ake wannan foundation din tana taimakawa marayu to ya za a yi zama to in ga a wannan watan na Ramadan na yi wani aikin alkhairi da zan gudanar da shi zuwa ga marayun da suke rayuwa ina fatan mun gane ya zama to ina fatan aikin alkhairin da zan yi akwai wani misali ce akwai marayu guda goma zan dinka musu kaya ko ko zan ba su abincin kayan shan ruwa da za su dinga sha tun daga farkon Ramadan haƙƙarki ina san Allah ya bude min wannan ya zama to wani abu ne na taimakon marayu da zan yi maka yana ina fatan mun gane haka dai kai makanka tsarin abubuwan da ya kamata ka bibiye su wajen ayyukan alkhairi na karatun Qur'ani ne na sallah ne na azumi ne sadaka ne taimakon gajiyayyu ne taimakon marayu ne ka tsara makanka abubuwan da ya kamata ka yi su mun gane maganar daga ciki cikin abin da ya kamata na tara kenan ko na goma shiri domin Ramadan din mu fara dan wani free Ramadan misali dan fara wani azumi na musamman muna watan mene yanzu Sha'aban ya kamata a ce mun dauko shi tun a baya saboda kan Ramadan fa ka kila ka shekara baka yi azumi kila nan aka daga wannan a cikin mu sai ta rabo na da azumi wallahi yanzu kimanin wata nawa aiku Allah to ya kamata ya zama to watan Sha'aban dinnan da muke ciki ka fara wani gwaji na shirin Ramadan da kake yi yanzu inda san samu ne a ce tun farkon watan ne misali idan za ka dinga litini da alhamis kaga akalla ya zama to ka samu kusan azumi guda takwas da za ka yi kafin Ramadan in kuma kana da karfin da za ka iya kila ka iya yin sama da haka misali kila mun gane magana ba din komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu na shi ke cewa ban ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a wani wata ba fiye sama da yanda yake yawaita azumi a cikin watan Sha'aban sai ya kasance yana azumtan kusan Sha'aban kusan mafi yawan Sha'aban gaba daya yace kadan ne baya azumtan watan Sha'aban me yasa saboda ya fara shiri da tattali da mene na Ramadan za ka yi kamata mu mishi istidai da musamman na goma cikin gudun da ya kamata a ce mu yi tanaji shine at-taqallul min at-ta'am ka karanta maka kan yawan cin abinci saboda idan watan Ramadan ya zo zai zama to za a dinga yawan cin abinci idan aka ci karfe 5 ba za ka sake ci ba sai karfe 7 na yamma to kar ya zama sai daren farko kai yaushi aka la'atar nayi kaga mutum ta bararraje mai gida ce ya maganin abin shan wata ce wallahi ga nan na kasa da tashi ma a'a kira mun gane magana to idan ya zama to ana shiri akan haka sai ya zama to lokacin da Ramadan din ya zo za a samu saukin wannan din ka sakai jama kanka yawancin abinci kila ka an kare azan da safe ba ka saki cin wani abu sai bayan azhar dan bayan azhar ke dan karfe 5 a dan tuwon dan kadan haka kila wato ba za a dina ba an wuce wajen kenan kuma ka fara gwajin makanka misali abu na 11 abu na 11 al-musabaqatu wal jiddiyya ya kamata ya zama to ai rige-rige wannan watan da muke fuskanta na Ramadan da ni da kai da ke ba wani malam ba wani dalibi ba wani kaza kowa ya dage yayi da gaske domin neman mene domin neman mene wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ko awdaha samawati wal ardu wa iddatu lil muttaqin a cikin surata ali imran annabi cikin surata al-hadid kuma lati sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin awdaha ka ardu samai wal ardu uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi allati zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim ma'ana dai ana san ai rige rige wajen aikin alkhairi ba babba ba karami ba mai kudi ba talaka idan masu kudi sai yi ta kan sai ba kira abin da zaki yawan tasbihi don karatun qur'ani yawan karatu sai ki wannan in Allah ya dan baki komai dan kanta shi sai ki tire sai ki da wannan wa fi zalika falyatana fatil mutanafisun anan ne ake san a ga masu gasa su yi gasa masu rige rige in Ramadan ta shigo anan ake san ya zamanto su zauna su yi da gaske manzo Allah yake ce mana sabaqal mufarridun sabaka ce waye al mufarridun ya manzo Allah yace su ne masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa
mata ma'ana idan ka dinci kanka a cikin wannan wata din yi dangojin ayyukan alkhairi kai da gaske ayi rage rage sannan kuma a yau ta'abbata Allah a cikin shi muna fatan Allah ya mana ganda katan agare ta kaice ya kamata ya zamanto kowannen mu lokacin kowanne musulmi daga cikin mu kuna jina mai iya kokari wajen ribatan wannan wata na Ramadan wallahi ba din kuma tabbata ba an su kwanaki ne ayyaman ma'dudat kwana 29 ne ko 30 haka ne ko ba haka ba to duk abin da zaki yi ki sani cewa zai zo ya wuce kar ki ga cewa ai na gaji ko ne kaza a'a ka dage ki yi da gaske wajen ribatan wannan kwanaki din kwanaki ne ba su da yawa abu na biyu ya kamata kuma kowanne musulmi mu yi kokari matakan gaske wajen yawan ta'a ga ubangiji da yawan bauta masa a cikin wannan kwanaki din saboda abubuwan alƙawarin da Allah ya mana ya zama muna cikin wanda zai zamanto sun dace sun samu wafaka a ciki abu na ƙarshe kar mu yadda shedan ya ribace mu kar mu yadda shedan ya mana fitsari kar mu yadda abin mu a baya ya zamanto waɗanda suke samu wannan garaba sa da tarikan tarin alkhairi ya zamanto Ramadan ka zo ta shiga an turbuɗe hancin mutum bai shiga gidan aljanna ba ya Allah kai mana ƙari kai mana kariya daga haka din ya Allah ka sanya mutum bayan su ga tsotsar Ramadan cikin lafiya cikin aminci cikin imani ya Allah kuma ka karba mana ayyukan da zamu yi na ibada a ciki ya Allah waɗanda suka gina wannan masallaci da wanda suka bada gudunmuwa da malamin mu naji malam ya faɗe shi cikin gwagwarmaya da ake kai na addini Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu a cikin mizanin kyawawan ayyukan su Allah ya mazurriyar su albarka kar Allah ya gajishe su kuma gaba daya babban malamin mu kuma da Allah ya mishi wafati shar Malam Awwal Albani Allah shi mishi rahama Allah ya karbi shahadansa Allah ya haskaka makwancin shi gaba daya malam kuma da muke tare da su kuma suke shiryatar da mu a koriyoshi in mun yi daidai suke mana eh zan mu yi nan mu gyara nan ba daidai bane muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarka cikin zuriyarsu ya tsawaita kwanakansu gaba daya muna fatan Allah ya karba mana ya sa mana cikin mizanin mu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
abun da dai karatun da yi da karatu kun je da karatun malam Dr. Afta kun je karatun Abdul Gani tsakani ga Allah sai ne mai shirya wani hadisi ba ya da inganci sosai amma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man fari hadisi kulli ramadan harama Allah ya sai dubu an dinna kai mun na ko ka fari shi da shigowar ramadan to Allah ya haramta ki kanka da shiga domin kuma ba ka so muke ba sai wannan wata sai wahala sai kaza sai kaza to sauran abubuwa kuma wani abu malami yana ban mamaki wato Saudiya idan ana karatun ko tahajjud ko tarawihi ko kuma sallah kawai sai ka daga liman jama'a ko a kuka ko kuma ne ketir ne ko a jikin ba ko fare munna mu kawai ayi sauri a gama ana gobe jajibar jibin lalle ga ta kun shi waye za ta yi kasuwan ka za ta ji kuka za ki gaza mu shirike ne suna kuka har karatu ya tsinki ya kasa amma mu ina tsare nan da munan gobe a Najeriya sai yan kaɗan ke kuka gaskiya mu shirya to me yasa ba ma yi ba wai ki kuka haka na aki kuka don Allah wanda yayi ba ku yayi kuka domin tsoron Allah Allah ya masa alƙawarin aljanna ku kalli wannan hadisi dai ba ya da inganci amma karfafawa ne kai farin ciki da shigowar Ramadan Allah annabi ya rama yake Allah ya haramta jikin ka da shiga Allah ya sa mu dace babban shehi mun gode Allah ya saka da alkhairi yanzu zamu je ga lokaci da ya kuri malam kalmomi biyu zai iya ɗanyi ta'aliki Dr. Muhammad Abdulkadir Shitu, Dr. Muhammad Abdulkadir Shitu, shi ne zai danyi mana ta'liqi lokaci yayi nita da kusan azar ta kawo jiki kuma masallaci ne da mata ne, sai ce da maza ne sai ce a ci gaba. Idan aka shigo lokaci yayi a tare sallah, a tare a daidai da tsawo a tare ya kama alamashi a kama a tsawo. To, haduwar maza da mata zai zama matsala saboda haka. Kuna mana fata alkhairi, malam Allah ya saka muku da alkhairi. Sai da malam kuma malam muku da fata Allah ya kara muku gudunmuwa, ya ba shi karfin gwiwa, ya karfafe shi, ya sa mafarkira a cikin maganganu, kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi.
أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى مال ممو الشيخ حفيق يا جباتر الله يساك مشهد الخير وأنا كلموني دمك جيدة جباتر مالو ممو دكاترة يا إشيمو أبون بوزيري درى يومو دكما شيرين شداوة رمضان تفاتا الله يشهد دمو وتندري دلافيا كما يدعى مك جيلو كتيار جاية كاوجيكي da haka ni kalmomi ɗaya-ɗaya kawai zan ambata a cikin abubuwan da malamai suka tattauna mana. A cikin tattaunawar da malam da ya kammala jawabi a yanzu ya yi na shirin da ya kamata mu yi wa Ramadan, idan muka lura baki ɗaya abubuwan da malam ya ambata abubuwa ne ake son mu shirya na ainihin wato tsoron Allah da taƙawa da ibadoji domin tarban watan Ramadan. Amma abin takaici kamar yadda muka ji malam ya yi ishara, mu kam a yau ba waɗannan su ne abinda muke shirin shiga Ramadan da su ba. Idan aka ce Ramadan ya gabato haka, daga masu nunkufurci sai masu takaici za su daina cin abinci, ko ba haka bane jama'a? Idan kuma ka ga masu ainihin wato damuwa da su wani shiri ko, to abinda za su shirya shi ne fina-finan da za su kalla a cikin watan, saboda ya rage musu lokaci da kuma littattafai da za a karanta na ɓata lokaci na soyayya da na wane ne. Yanzu kuma a zamanance da ake da kafafen sada zumunta na zamani, za a shirya Android da data da za a ita caci. Wannan asara ce babba ga duk wanda yake da irin wannan tunani, Allah ka sani. Wasu kuma su ta shirin sallan da za a yi, wani kaya za a sa, ɗan kasuwa su fara shirin ya za su cuci mutane a cikin wata, tunda dole za a fiyayya. To, duk wannan kuskure ne jama'a. Shedan ne yake kokarin ya samu rabon shi a jikinku kafin a shiga watan. Kun ji cewa an shiga watan akan daura shedanu ko? To, kafin a shiga watan sai ya marmaje ya samu abokan shi wanda su za su yi mishi aiki in an shiga watan. Da haka shi ko da yana daure, to ga wasu sakattun shedanu cikin mutane wanda za su yi mishi aiki. To, kada mu bari mu zama daga cikin su, Allah ka tsare mu. Ya kamata dukkan mu a ce zuwa yanzu mun yi shirye-shirye ga sunan kamar yadda malam ya ambata mana na tsare-tsaren da za mu yi wa kanmu na ibadoji, karatun Alkur'ani. Aka ce manzon Allah idan aka shiga watan Ramadan, to a kullum sai su yi mudarasan Alkur'ani da malamin shi Jibril. To, ke wace ce kika shirya wanda za ku yi mudarasan Alkur'ani tsakaninki da shi ko da ita? Idan ke mahaddaci ya ce su wane ne za ku rinƙa yin musaffa, juzu'i nawa za ki rinƙa yin muraja'a a kullum? Kin fara tun yanzu? Ba wai sai an shiga watan ba, magabata kamar yadda malam ya ambata har wani rehearsal suke wa kansu. Akwai waɗanda a cikin kwanaki uku za su rinka sauke Qur'ani kafin a shiga watan. In ko aka shiga watan, wasu ƙasa da kwana uku ma za su sauke Qur'ani. To, amma mu har yanzu ko buɗe Qur'ani wata ba ta yi ba. Wata sai an ce za a fara tafsirin mata a wuraren da ake tafsiri, sai ta fara neman ina ma na aje Qur'ani na bara. Yanzu take son ta ɗauko za a zo tafsiri. Kaga wannan alaman ba tafsirin ma za ta ruji ba. To, wannan ba daidai ba ne. Wuraren da kuma ba su da daman su samu waɗanda za su nuna musu karatuttuka da gabatarwa, musamman irin na mata, wanda mu alhamdulillah a wannan yanki da muke rayuwa ana samu da yawa ko? Za a ga duk masallaci akwai inda ake karatun mata, a yi da hanci, wata a yi a lokaci dai mabambanta. To, wasu kuma ba su da wannan daman. In an shiga watan, sai dai abinda za su rinka bibiya ta kafafen sada bayanai, wasu ta talabijin, wasu ta gidajen rediyo, wasu kuma ta kiran wasu malamai suna yin fatawa. To, mu da muke da wannan dama, kada mu yi asara wannan dama. Mu yi ƙoƙari ya zama ana fara karatuttukan nan da mu, kuma muna fahimtar me ake cewa. Ba wai kawai mu rinka zuwa ne don mun ga wasu na zuwa ba, sai ya zama kawai 'yan rakiya ce ke kada ya zama haka. Allah ka tsare mana imani. Sannan mu yi iya kokari jama'a. Kun ga babin da malamin ya kawo cewa mu tuba zuwa ga Allah kafin a shiga wata? To bayan tuba da zamu yi tsakaninmu da Allah kuma mu yi tuba tsakaninmu da mutane. Waɗanda muka yi wa ba daidai ba, musamman mu iyaye mata, mazajenmu da muka san mun yi musu tsiwa da rashin kirki, wallahi mu je mu nemi yafiyarsu kafin a shiga wata. Ki je yanzu ki tuba. Kike lalle wannan watan ba kya sai ki shiga da haƙƙin shi da kika ci mishi da rashin daraja ko rashin mutunci ko na cutar shi da kika yi in kin sa ko sakokin shi a wayan kike maida mai kayan shi in kuma ya yafe miki fa bi hawa nima amma kuskure ne mutum ya shiga wata Ramadan da zunubai wanda yake tsakanin shi da Allah ko tsakanin shi da bayan Allah duk wanda muka san mun yi wa ba daidai ba mu nemi yafiyar su wala Allah kamar yadda malamin ta ambato mu ma za mu zamo daga cikin waɗanda wala Allah wannan shine Ramadan ɗinmu na ƙarshe in ma muna da rabu ba she kaga ya kamata ce mun kyautata alaƙar mu tsakaninmu da Allah da kuma bayin Allah kada ran tashi a kiyama mai asara Allah ya tsare mu wannan a gaban farko kenan gaba ta biyu wanda malamin mu yayi mana bayani game da fa'idodin tawakkali a zan buga mana misali ne da ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin uwayen mu'minai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira da Ummu Salama Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda Ummu Salama kamar yadda muka sani cikakken sunanta shine Hindu binti Abi Umayya wata sahabiya ce mai daraja wadda ta fito daga babban gida wadda take ainihin wato kyakkyawa cikin matan ainihin wato a Qurayshawa al-Makhzumiyya wanda mijinta shine Abu Salama kafin manzon Allah kamar yadda muka sani ya kasance akwai alaka mai kyau tsakaninta da mijinta saboda ka iya cewa kaman auren dangi akai to wannan miji naka yana daga cikin sahabban manzon Allah ɗan gaba gaba kai hasali ma dan uwa ne ga manzon Allah amma ta wajen shayarwa da haka ta ji dadin zama da rayuwar da kai da Abu Salama kwarai da gaske a farko-farkon musulunci Abu Salama ya musulunta da haka sun musulunta tare hijira duk da akai a musulunci da Abu Salama akai yayi hijiran farko yayi hijira na biyu sannan suka dawo suka zamo wato waɗanda manzon Allah yana ji da su wata rana Abu Salama ya dawo gida sai ta zauna da shi kamar yadda Imam Zahabi ya bada labari a cikin siyar din sa yace naji labarin an ce mace idan mijinta ya rasu ya zama dan aljanna ne shi in bata yi wani auren ba bayan shi idan Allah ya kaddare ta ma za ta shiga aljanna to tare za su zauna a gidan aljanna haka ne Abu Salama yace haka karatu yake sai ta ce to ina neman alfarma idan har Allah ya sa ka riga ni mutuwa to ba zan yi aure ba saboda ina son mu ci gaba da wannan zamantakewa tare da kai a aljanna idan kuma ni Allah ya kaddare na riga ka mutuwa to ni ma ka rike min amana Abu Salama na jin wannan bayani ya jinjina mata kuma ya yaba da hankalinta amma sai mu ce mata wannan tunani da kika dauka kaman ba shine yake ba in Allah ya kaddare na riga ki mutuwa ki auren ki wala Allah ya kaddare wasu abubuwa a bayana wanda yanzu babu shi da haka yana mata wasiya da tayi aurenta sannan har ila yau Abu Salama duk san da yaje ji karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dawo sai ya mata dikan karatun da yaje a irin haka ne wata rana yazo yace mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisin yace duk wanda Allah ya jarabce shi wata musiba ta afka mishi sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha duk wanda ya faɗi wannan kalmar sai Allah ya maida mishi abin da yafi wanda ya rasa alkhairi dan haka tace kwatsam ban ankara ba wata rana sai kawai aka kawo min labarin mutuwar mijina Abu Salama hankalinta in yayi duhu duk sai da suka tashi saboda kun san rayuwar mace mafi girman daraja shine sadda take rayuwa da ainihin wato mijinta to ku ji irin kuma alakan da yake tsakaninta da mijinta tana da ƴaƴa da Abu Salama wanda tana girmama ƴaƴan saboda girmama mijinta da take yi to yau sai ga Abu Salama ya rasu sai abu na farko da yazo mata ina son ku tuna karatun da malai yayi ne na tawakkali dogaro ga Allah sai take sai ta tuna abinda Abu Salama ya gaya mata cewa manzon Allah yake duk wanda yake istilja'i yayi wannan addu'a Allah zai mai mai abinda yake alkhairi yace sai ta faɗa amma duk da haka tana faɗi kaman zuciyar da ya iya gaskata mata wane ne za ta samu da ya fi Abu Salama daraja ba to amma da yake tana da tawakkali ta yarda da Allah sai ta ce ta faɗa saboda yardarta da Allah me ya faru ile ko bayan kwana biyu sai ga aike daga manzon Allah da kanshi yana son zai aure ta kun ga wannan ya samu mata da fa'idan tawakkali ko bai samar ba to haka mu ma duk in muka dogara ga Allah wallahi Allah zai isar mana cikin komai mu gaskata dogaran mu ga Allah domin rayuwar mu ta duniya tai kyau kuma gobe alkiyama mu shi ma yayi ni wato yake Allah ya sa mu cika da imani ɗan uwa masu daraja kamar yadda an yi wato aka ambata babu an yi wato lokaci abubuwan da muka ji mu yi kokari mu rike su kuma mu yi aiki da su wannan shine moriyan wa'azin da muka ji ubangiji Allah ya sa mu dace yayi ni wato kai mu wata ramadan da rai da lafiya da sanya mu daga cikin wasu mai da al'amuran baki ɗaya zuwa gare shi Allah kuma ya sa mu cika da kyau da imani malaman mu da iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta muke cikin sa da rahma Allah ubangiji ya sa aljanna ne makomansu da mu baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya yi wato ya sanya mana albarka a cikin zuri'an mu Allah ya rike mana bayan mu ya kuma sa a yi wato albarka a cikin su da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah
alhamdulillah Dr. Abu Uwaisa Muhammad Abdul Qadir Shitu muna godiya Allah ya muku albarka baki daya waɗannan malamai guda uku da suka koyar da mu da waɗanda ke zaune da sauran Allah ya muku albarka ya mu rayuwarku albarka Allah ya shirya mu dore abu da naku ya sa muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya kuma wannan abin da kuka karantar da mu da mu da matan da ke nan Allah ya ba mu iko aiki da abin da muka karanta to kun ji maganar shedanu da aka ce ana ɗaurewa da azumi ana buɗe ƙofofin aljanna ana kulle ƙofofin wuta ana ɗaure shedanu kada ki ce wani shedan ne ke ne ba fa ke nan da huda kada ki ce wani ne shedan a ke ne da kika da kajin azumi kika sakata kika wala kika aikata aikan da kike aikatawa amma da ramadan ya zo ki ta zama waliya ai kike ki dani yanda aka daure
kuma na ko kuna ina yanzu
da ramadan ya zo aka daure ki da ramadan ya
tafi ba mu ta so da kan cikin wada dandali
ki ta fiki jiki to shi ai ba wani ne ke dadin da aka daure kai ne da kake
dandali da Umar wannan
haka aisha ada yanzu kuma
kai markar bare da shi
na fata Allah ya babu kiko gyarawa baki daya shugabannin da suka shirya wannan abu lokaci ya kure ko akwai wani abu da za ku yi to wacce ta zo ce dai
okay so okay a baka daga nan na Now,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da yaddarsa ne da nufinsa da kaddarawarsa ya hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan unguwa tamu mai albarka a cikin wannan gari namu na Zaria mai albarka Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan gari namu da unguwannin mu da gidajen mu gabaki daya Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da waɗannan malamai namu wanda ɗaya daga cikin shi malami na ne tun daga bai so na zuwa SS3 malam na ji daɗin ganinka a wannan guri Allah ya ƙara ma rayuwa albarka sauran malamai da suka zo su ma na ji daɗin ganinsu a wannan guri Allah ya ƙara wa rayuwa albarka da zuri'arsu ga baki da ya ƙara ɗaukaka ya sa su gama da rayuwar duniya lafiya. Iyayensu, ‘yan uwansu da suke tare da su, Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka. Wannan ƙungiyar tamu, wato Initiative for Muslim Women of Nigeria, IMWAN, ƙungiya ce da aka fara yin ta tun 2009 har ya zuwa war haka, wanda shugaba ta ƙasa Malama Rabi'atu Safiyana Ahmad, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata kurakuranta, Allah ya sa tana kyakkyawan matsayi a aljanna Firdausi, tare kuma da malama wanda suke ƙara jajirtar da mu, malama Jamila Musa, ita ma Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata, Allah ya sa tana kyakkyawan matsayi a aljanna Firdausi. Mu ma da muka rage, Allah ka kyautata ƙarshen mu da mu da su ka sa mu a cikin jama'ar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, wannan aiki na ‘yan uwa ne, wannan kidin wadadi wanda nake cikin farin ciki, wannan shi ne aiki na uku a cikin watanni, wannan watan shi ya samu tagwayen aiki, inda muna ƙara godewa Allah ya ƙara yadda da wannan ayyuka na wannan ƙungiya, domin ƙungiya ce ta tallafa wa marayu da marasa galihu, wato waɗanda ba su da halin da za su kai inda ya kamata su kai. Wannan ƙungiya da yardar Ubangiji da amincewarsa da sahalewarsa, ana ƙoƙarin ganin cewa kowa ya samu abin da Allah ya adirta shi da shi. Wannan taro na ‘yan wadda sun yi ƙoƙari, Allah ya taka musu da alkhairi, kasancewa sun samu jajircewar amirarsu da kuma jama’anta da suke tare da ita, Allah ya musu albarka. Kafin nan an gabatar da zama irin haka a Gallesidi, wanda Hajiya Hauwa Abdullahi ita ce amirar, ita ma ta yi ƙoƙari, Allah ya saka da alkhairi. Na biyu, wannan aiki an yi shi a tukur-tukur, wanda Malama Kasira da jama'a da su ma sun yi ƙoƙari, Allah ya saka da alkhairi. Na yau shi ne muke yi, wanda Malama Hajiya Maryam ɗan kawo ta yi ƙoƙari a kan wannan aiki, Allah ya saka musu da alkhairi. Babban na nan zuwa da izinin Allah, duk da dai a cikin sati mai zuwa war haka, next za a yi shi kuma a ƙwarbai bi, in Allah ya raya mu da yardarsa. Wannan masallaci da muka shigo cikinsa, wanda ya gina shi da wanda ya taimako a kai da wanda ya komai, komai ƙanƙantarsa, Allah ka saka musu da aljanna Firdaus, Allah ka yaye musu damuwarsu, Allah sa su yi kyakkyawan ƙarshe. Malam Atiku, muna miƙa godiya a gare ka saboda karɓar mu hannu bibbiyu da aka yi, kuma aka zo aka taya mata gabatar da wannan aiki, Allah ya mata sakayya da aljanna. Dukkan damuwoyinka Allah ya yaye maka, tare da ‘yan kwamitin wannan masallaci su ma sun ba mu haɗin kai, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa makomarsa shi ne aljanna Firdausi. Waɗanda suka halarci wannan taro, mun gode, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya yi wa kowa sakamako da aljanna Firdausi. Yanda muke shirin halartar Ramadan da yardar Allah, Allah ya nuna mana Ramadana, ya ba mu ikon yin aiki na ƙwarai a cikinsa, aikin da Allah zai yarda da shi, aikin da Allah zai mana sakamako da aljanna, zai ‘yanta mu daga cikin wutar jahannama. Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya, zuri'ar mu da suka kauce hanya, Allah ka dawo mana da su kan hanya, wanda suke hanya kuma da mu da su, ka ɗaurar da mu a kan hidimar siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah ya rayuwar mu albarka, da naka Allahumma bihamdik, shira la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sai dai shugaba ta wasu, ko tana da abin da za ta ce?
Ina ta ce za su ce wani? Akwai wasu tambayoyi, malam, ina ga kodayake ba tambaya ba ne, ɗaya addu'a ne, ba ma a ganewa dai, amma ga mun gane addu'a ne, Allah ya biya mata buƙatu, Allah abin da ake nema Allah ya sani, Allah ya biya. Ɗayan kuma kamar ko tana jinin istihala ko me magana, wai addu'o'i da malam ya yi magana. To, ba sai malam ya ce wani abu ba, ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yakurullaha ala kulli ahalihi, kowane lokaci manzon Allah yana salati, yana istighfari, yana haidala, kowane hali kike. In dai mun fahimci wannan tambayan, su kenan abinda muka gani, waccan addu'a ne, Allah ya sani, ya san damuwar, ba mu iya gane karatun ba, amma mun gane addu'a ne, Allah ya biya. Wannan kuma maganan kina haila ba sai yayi magana, ko kina al'ada cewa ko ba ma jinin istihala ba, jinin da istihala bai hana sallah, bai hana komai, ba to wannan jinin haila ma, ko jinin jiki, ko ma janaba, za ka yi salati, za ka yi istighfari, za ka roki Allah, za ka yi addu'o'i, ballantana jinin istihala. Saboda haka a tanaji Ramadana, a shirya mara Ramadana, kuma a yi wata alkhairai. سبحانك اللهم وبحمدك.